أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. بينك نيمان سلم تأدين مسلنتي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مني والله سبحانه وتعالى غوديا أئرن إمومن ديمان ولن دباسا قاريوه ya ƙara hada mu a wannan majalisi mai albarka wanda yake masallacin al-ihsan Muhammad Muhammad ibn Hotora GRA a Kanan Dabo a wannan yammaci na ranar Talata wanda ya kama 7 ga watan Ramadan shekara ta 1447 bayan hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam daga Makka zuwa Madina. Shi ya zo daidai da 24 ga watan Fabrairu shekara ta 2026. Idan muka leka taskar tarihi a rana mai kama irin ta yau, wato 7 ga watan Ramadan, amma fa sai mun kalli shekara ta 1337 daga hijira, wanda ya dace da shekarar 1918 musulmi a birnin Kudus suka fara yin azumin watan Ramadana na farko ƙarƙashin mulkin mallakar ƙasar Burtaniya, wanda wannan shine karo na farko bayan da aka yi yakin Kurose tun zamanin daula ta Ayyubiya. Birnin Kudus yana hannun musulmi bayan da Salahuddin al-Ayyubi ya kwato shi a wurin ƴan Kurose, to musulmi ba su ƙara tsinta kansu a hannun wani wanda ba musulmi ba, musulmin yankin Filistin, sai a rana mai kama irin ta yau suka fada hannun mulkin Ingila, mana mulkin mallaka, wanda wannan ne ya jawo suka yi wannan azumi na farko a wannan yanayi. Wanda dama mun ce yau insha Allah za mu dora game da tarihi da muka ɗauko na wannan yanki mai albarka, yanki da ke cike da rikici wanda baya ɗaukar lokaci mai tsawo cikin zaman lafiya, kullum a cikin rikici yake har wannan lokaci da nake wannan bayani. Idan ba manta ba, mun tsaya a inda muka ji Zulkarnaini, wato Al-Iskandar, a cikin irin tafiye-tafiyen da ya yi guda uku shahararru, ya buɗe garuruwa da dama na duniya. Daga irin waɗannan garuruwa a lokacin ya ci nasara, ya buɗe ƙasar India ko yankin Hindu, wanda ba za ka ce India ce ta yau ba, ta haɗa da India da Pakistan da Bangladesh. Haka nan ya ci ɓangaren Farisa, wato ƙasar Iran a yau kenan, da kuma ɓangaren Iraki da ɓangaren Sham da ɓangaren Misra, wanda in kana magana ci gaban ɗan adam dama a lokacin wa'annan wuraren ne su ne inda ɗan adam ya fara rayuwa kamar yadda na sha bayani. To a lokacin sai Filistin ita ma sai ta faɗo hannun mulkin Iskandar, wanda daga nan ne sai Girkawa suka zama suna mallakar Filistinu, wanda wannan yanayin ne ma ya sa wasu Larabawa da ake ce da su Larabawan Ambat suka mamayi wani ɓangare, wani yanki daga ƙasar Filistinu, shine suka kafa wata masarauta tasu da ake ce mata Mamlakatul Batra, wanda suka yi mulkin wannan bangare na Palestine waɗannan Larabawa kusan shekara 100 har sai da shekara ta 200 ta yi kafin haihuwar Annabi Isa. To daga nan ne sai wasu mutane daga cikin girka din wanda ake kiransu da Asluqiyun sai suka ƙara kawo farmaki wannan ta sa suka mamaye birnin Qudus a karo na biyu bayan da Iskandar ya mamaye birnin Qudus. To wannan shine karo na biyu da girkawa suka ƙara mamaye wannan birni, kuma wannan shigar da suka yi bata yi wa Yahudawa daɗi ba, domin sun kakkashe Yahudawa, sun kakkama wasu, kuma sai suka tilasta su zubar addinin Yahudanci su bauta wa gunkinsu wanda shine babban gunkin gumakan girka wanda ake ce da shi Zion. To da yawa daga cikin Yahudawa da aka tilasta su akan su koma wannan bauta ta wannan gunki, sai da damansu sai suka amsa kira, suka shiga yanayin bauta na girkawa, suka bar addinin Yahudanci. Ai daga nan ne ma ake kiransu al-Yahudul Igriqiyun, ma'ana Yahudawan girka. Wasu kuma ɓangaren daga cikin Yahudawa sai suka ƙi, suka jajirce, suka yi cijiya, suka ci gaba da riƙo da addininsu na Yahudanci. Shine ake kiransu da suna al-Mukabiyun, wanda yasa sai suka gujewa mulkin girka wanda yake ƙarƙashin jagorancin girkawa. A lokacin shikenan sai suka fice daga wannan yanki na Filistinu a ƙarƙashin jagorancin wani shugabansu da ake ce da shi Yahuza al-Mukabi, wanda yasa suka yi tawaye ga mulkin ainihin girka, kuma suka ja daga har ma suka dinga yaƙe-yaƙe tsakaninsu, kuma akwai yaƙoƙin ma da suka ci nasara a kan girka. To a shekara ta 275 kafin haihuwar Annabi Isa, sai babban basaraken masarautar girka ya shelanta wani hukunci ta yanda ya ce a daina azabtar da Yahudawa, a basu su yi ibadarsu. Don haka a lokacin sai ya ce a daina azabtar da su, kuma a ƙyale su su dawo su shiga birnin Qudus. To wannan sassauci da wannan empire na girka ya yi, shi ya sa Yahudawa da dama suka dawo suka shiga birnin Qudus. A lokacin suka dinga kunna wani kendir, kowa ya samu kendir ya kunna masa wuta, suka dinga shiga birnin Qudus kowa da kendir a kunne a hannunsa. Shine suka kira wannan rana da Idul Anwari, ma'ana Idi ta light, ma'ana wani Kirsimeti ne nasu na haske, kamar yanda Nasara suke da Kirsimeti, su ma sai suke kiransa da Idul Anwar, kamar yanda Musulmi suke da Idul Adha da Idul Fitr, wanda kuma wannan ya shahara a tarihin Yahudawa. An ka shiga zaka ji suna ce masa Hanuka a yarensu. To daga nan ne kuma aka samo asalin tutar Yahudawa ta yau ta Isra'ila da kake gani, wannan mai sita din guda shida, wani haka da haka da ake din nan. In ka kalli tutar Isra'ila, to daga wannan hasken ne na shigar da aka yi musu sassauci ba tare da azabtarwa ba, wancan empire na girka ya musu. To daga nan ne suka shiga. Sannan shi wannan dai sarkin girkan sai ya ayyana wani sarki ba Yahudi a bisa birnin Qudus, ya ce ya ci gaba da zama jagoran Yahudawa, wanda ake ce masa Simon. A nan ne ya kafa wata masarauta wacce ta faɗaɗa har sai da ta kawo kogin, gaɓa kogin Jordan ɗin nan. Kuma amma ya kasance dai a ƙarƙashin girka yake, ba a ba shi wai incin kansa gaba ɗaya ba, amma dai an ba su sarkinsu mai sunan ba Yahudi. A shekara ta 74 kafin haihuwar Annabi Isa, to a lokacin kuma sai duniya sai ta canja, sai Romawa suka bayyana, sai Romawa suka ƙara ƙarfi ta yanda suka faɗaɗa masarautunsu. Wannan ne yasa ma suka cinye da yawa daga cikin masarautar girka a wannan lokacin. kuma daga irin masarautun da suka cinye na girka har da ita masarautar nan ta Yahudawa da take Filistin masarautar Bani Isra'ila a lokacin kuma wayannan Roma sai suka ce sun nada sabon shugaba a birnin Qudus wanda yake amsa sunan su mai suna Herodes amma wannan Herodes din shi ma ana danganta shi ba Yahudi ne amma ba wai cikin Yahudawa al-mukabiyin din nan wanda suka guji bautar nan da aka kawo musu wannan Zeus din su sun yi riko da asalin addinin Kiristanci to shi ba irin zuwa ne ko yanzu in kaji ana kashe Filistinawa da wannan ta'addancin da ake su Benjamin Netanyahu da irin ƴan koran su biyoncin su ƴan Zeus ne ƴan wannan mugura gida ce amma da yawa zaka ji sai Yahudawan suna Allah wani su ba da tsaron su ake ba akwai suna nan amma dai yawanci su ƴan wannan sahayuna din su ne suka fi wato shi ma sai wannan Romawa da suka ci bangaren sai suka ɗauko wani shi'umi da ake ce da shi Herodes wanda baya cikin mukabiyin ya kasance azzalumi ne wanda kuma yene wa Romawa yanda suke so karan farauta su ne kamar dai yanda tura suke a yau duk shugaban da za a zaba a ƙasa duk shugaban da yake na wata ƙasa suna so ya zama karan farautar su domin su dinga musu abin da suke so ai siyasar da ake a yanzu kenan kamar Faransa kamar USA nema suke dukkanin shugaba wane ne karan farautar su wani shugaba ne duk abin da zai siya je Faransa wani shugaba ne in zai harka haraji sai ya kaiwa Faransa to irin wannan su ne karnukan farautar turawa kenan to har yanzu ana irin wannan to Roma dama sun goge wajen irin wannan siyasar sai suka dauko be Yahudi amma karan farautar su wanda ya ci gaba da yi musu aiki yanda suke so a zamanin sa ne sai aka wayi gari kasar Filistinu da kuma bangaren Jordan kasar suna kusa da kusa sai suka zama cewa Jordan tana bangaren Farisa Farisa ne suke mulkinta ita kuma Filistin tana bangaren Roma sai aka sami gabi tsakanin su aka dinga fada tsakanin Roma da Farisawa saboda wannan dalilin a shekara ta 45 kafin haihuwar Annabi Isa sai wata sarauniya da ake ce da ita Kilobatra ita ce sarauniyar Misra ta fir'aunonin Misra sai ta kawo ziyara izuwa birnin Qudus lokacin da ta je Iraki tana hanyar dawowata wannan shi ma ana saddala shi a tarihin Filistinu a shekara ta 26 kafin haihuwar Annabi Isa a lokacin ne sai aka haifi nana Maryamu alaiha salam babar Annabi Isa kuma a lokacin ta taso wa kaffalaha Zakariya Annabi Zakariya ya dauki gabarar tarbiyyar da ita a birnin Qudus wanda a shekara ta 4 kafin haihuwar Annabi Isa sai sarkin Yahuda wancan dan koran Romawa Herodes sai ya mutu to a lokacin sai masarautarsa ta Qudus sai ta kasu tsakanin ƴaƴansa su uku sai ta kasu gida uku kafin haihuwar Annabi Isa da wata uku sai aka haifi Annabi Yahaya alaihi salam da a wajen Annabi Zakariya sannan kuma a ƴan kwanaki sai Annabi Yahaya ya shahara tsakanin Yahudawa yayi suna saboda ya kasance dan annabin su ne Zakariya shine sai Yahuda suka danganta masa wani suna suke ce da shi Yohana al-Ma'madan mana wani Yohana wanda ake wanke shi a wata korama ta tsarkake zinubai haka suka yi masa lakabi shi Annabi Yahaya shi kuma Annabi Isa Yahuda sai suka san tune masa wani duba na shakku kuma suka lankaya masa wannan bai kwanta masa ba sa son sa Yahudawa ba sa son Annabi Isa sai suke tuhumtar sa da cewa ai matsafi ne to a daidai wannan tsukun ne sai Romawa suka zo suka mallake Filistin kai tsaye suka yi watsi da mamlaka ta wa'incan Yahudawa to a lokacin sai wani shugaba kuma ba ainihin Rome daga cikin Romawa da ake ce da shi Bartolomeus sai ya zama shine shugaba to a lokacin amma dai daga sai ce an bar wa Yahudawa abin da ya shafi alƙalanci da addini shegantaka dai da tura suka yi mana da suka zo suka yi mana mulkin mallaka sai aka ce za a shari'ar musulunci an ban musu a shari'ar musulunci amma iya ta aure da saki da rabon gado amma duk wani abu na kisa capital offenses ba za a yi amfani da shari'ar musulunci ba lalata dai da suka yi sarakunan mu suka je shikenan sarakunan gargajiya an basu dai suna nan ceremonial ne kawai amma chairman na local government ma ya fi sarki al'abunan suka dinga lalacewa tuntuni da ma Romawa na gaya ma in kana bin tarihinsu sun shahara da wannan makirci ba wai da aka fara mulkin mallaka ake haka ba da haka sai suka ce amma sun bar wa Yahudawa abin da ya shafi alƙalanci da addini harka addini an ba musu amma harkan mulki ba su suke ba duk wannan lalatar to irin wannan abin shine ya kwararo har cikin al'amura na addinin musulunci duk wannan shegantakar kaga an zo masallaci ga malami ga limami wanda ya san 60 ya san Bukhari da Muslim zai ja larabci hudu ba amma kawai wasu ƴan boko wanda in ka aje musu kawaidi ma ba za su iya karantawa ba sai su zo sai su mamaye harkar masallaci duk harkar gudanarwa su ce so ne shi kuma liman kawai ja sallah shikenan duk wannan lalata duk turawa ne suka dada kuma wallahi yawancin masallatan mu duk sun dawo haka sai ga cewa yawanci saboda shi liman yawanci dama ba shi da kuɗi amma inda liman shi ne yake da fawa ya gina da kuɗinsa akwai karen da ya sai ya zo wajen ai bai isa ba amma can wani ma wallahi ko kiran sallah ba zai iya ba wani ka kalle shi ma da kashi a gindinsa amma ya zo ne ƴan kwamitin masallaci su ne kaza kuma ka ce su yi ma aikin Allah yawanci duk ba su iya ba su baka zaton ilimi yawanci duk ba su iya abinda lalatar da Yahuda suka kenan duk wannan abin ne sai a ce to a bar wa su wa'ancan harka addini harka administration ko musu su riƙe to duk tura haka suka dinga yin wannan abubuwa to wannan shine abin da yake za shi zaka dinga ji ana yawan rikice-rikice a masallatai manyan masallatan juma'a ana yawan rikici da limami ana yawan rikici da ƴan kwamiti ana yawan rikici da kaza isa na ji wani limami na manta ko a Kaduna yake ne akwai sheik wannan Shehu Zaria Umar Shehu Zaria an muke magana da yake cewa waye da so ji lamba wannan limamin shi ma suna so su yi masa lalata yace ni gwamna ni ya bawa ni ko na'ibi ma ba ni da shi ni ne kaza da sauransu in kaba ƴan kwamiti in na kaba ƴan kwamiti ya cire ni nas kaza kaza da sauransu to yanzu duk irin abubuwan malin da yake faruwa kenan Allah ka gyara mana al'ummarmu to dan haka a lokacin sai Yahuda suka baro musu wannan abun to sai Bodelemos shi wannan sarki na Romawa sai yayi nufin ya auri ƴar dan uwansa da yake cewa da bari atul jamal tana da matukar kyau ne bai halatta ya aure ta ba kamar ya ce a wajensa ƴar dan uwansa ce sai ce zai aure ta sai ya nemi annabi Yahaya da annabi Zakariyahu su share masa hanya kamar dai yanda yau ake malamai masu bin gwamnati marasa tsoron Allah su dauko kawai wasu fatowi na ƙarya domin su dinga daurewa shugabanni gindi sai shugaba ya zo da wani program dinsa da wani abu da yake so na son zuciyarsa sai su tsalle su ja hadisi su ja aya ta ƙarya su cisir su malƙwaya ayoyin da sauransu don ya dace da son zuciyarsu to haka ake yanzu to sai shi ma su sai kirawo annabi Zakariyahu da annabi su yi masa wannan abu su daure masa gindi ka san yanzu in mutum ya ga dama saboda rashin tsoron Allah in yana tuttulawa malamai miliyoyi in ya ba su wasu kujeru wanda duk shekara suna samun kujerar maka da umara to sai ga babu tsoron Allah wurin sai ga duk abin da yake na rashin gaskiya sai su ce wallahi halaka ne ya halaka saboda rashin tsoron Allah to wannan abin yayi sai ce da annabi Zakariya da annabiya su ba shi fatawa su gaya wa mutane cewa ya halatta ya auri ƴar dan uwansa to da annabi ya haya ji haka ka san akwai hamasa wa atainahu al-hukma sabiyan Allah ya ce mun ba shi shi annabi tama tun yana yaro su biyu shi da annabi Isa su ne ba su kai shekara 40 ba Allah subhanahu wa ta'ala ya aiko su da haka a lokacin sai annabi ya kan munbari sai ya shelanta wa mutane haramcin wannan abu bai bu maganarsa ba annabin Allah zai wannan ai ba zai ba to a lokacin sai wannan sarki sai ya fushi shi ne ya ba da umarni ce a kashe Yahaya annabi Yahaya alaihi salam shi ne bayan an kashe shi ce a yanko kansa sai ya ɗauko kan sai ya kai wa wannan yarinya da zai aura yace wannan kan annabi haya shine sadakinta. A shi sa lokacin mana yaran ana so a hana mu bal, sai ce ai bal kan annabi haya ce, da kan annabi haya yake bal, kaza kada ku bal haramun ci. Ba wuce ya rasa abin da zai ce ba, sai ce kan annabi haya ko kuma kan sayyidina Husaini. Dai haka yake bala, kada ai bal ai da kan kaza da sauransu. To a lokacin wannan abu ne sai ba wannan yarinya karuwa tasa wacce zai aura, dama fasikanci suke, sai ce to ga sadakinsa. Bayan nan bai wai tsaya iyalin ba, sai ya aike da rundina ya ce a je duk inda annabi Zakariya ya uwe yake alaihi salam, a je a kashe shi. Haka ya kashe waɗannan annabawa guda biyu. Da haka to sai annabi Isa kuma a lokacin sai ya ɗauki gabarar da'awa, sai ya fara kiran Yahudawa. Duk da bai zauna a gari ɗaya ba shi annabi Isa, in ya je can sai ya je nan, in ya yi yawo nan sai ya yawo nan, haka yake yi. Shi sa ma ake ce masa almasihu, ai kalma ta almasihu mina siyahati ne, haka yawancin malamai suka ce daga tourism ne. Mutumin da yake yawon bude idanu shi ne siyaha, shi ne ake ce da shi ismul fa'il masihun. Wasu kuma suka ce minal masahi ne, daga shafa ne, domin lam ya musa lam ba zai taɓa shafar duk wani wanda yake zuwa hatin ma'abocin wata nakasa ko wani abu sai ya warke. In ya shafa makano suka ce to ai daga nan ne, amma dai da yawa malamai suka ce daga nan ne. To haka ya dinga yawo annabi Isa, kuma a cikin shari'arsa a zamanin sa ne aka saukar da wasu sassauci da wasu ƙaidida da aka yi wa Yahudawa, waɗanda tsauraran hukunce-hukunce ne saboda saba wasu, da aka wajabta musu a cikin attaura saboda sabansu. To a zamanin annabi Isa sai aka sassauta shi. Zaka ji annabi Isa yana cewa ya bani Isra'ila, shi baya cewa ya kauni, ai ba shi ba Yahudi bane, asalin sa ba bani Isra'ila, sai dai dinga cewa me ya bani Isra'ila, baya cewa ya kauni ya ku mutane na. Wasu kuma suka ce ai saboda mahaifiyarsa Nana Maryamu ce, shi da yana danganta kansa ga uba ne a mafi yawan lokaci, kamar yadda Larabawa suke cewa banuna banu abna'ina, ƴaƴanmu su ne ƴaƴan ƴan uwanmu maza, haka Larabawa suka ce. Jika na ɗa namiji shi ne ɗa a wajen Balarabe, amma jikan ɗan mace ce ɗan can gidan ne, ɗan gidan su matar ne. To shi annabi Isa suka ce abinda ya sa baya fa zaka, saboda shi mahaifinsa Allah ya halice shi ba shi da mahaifi, uwa ce da shi. To dan kai da ya masa kori shi yake cewa ya kauni. Wasu kuma suka ce ai da yake ba daga cikinsa yake ba ne, shi sa yake cewa ya bani Isra'ila. To an aiko shi ne wajen bani Isra'ila Yahudawa. To a lokacin sai mutane suka fara bin annabi Isa, mutane suka fara cincirundo a wurinsa. Wannan ta sa na gaya ma tun a farko Yahuda dama ba sa son sa, annabi a haya suke zo ba sa son sa. Da haka sai suka yi fushi, suka shirya masa makirci tare da shugaban Rumawa, suka shirya makirci a kashe shi. Sai dai Allah sai ya tseratar da annabi Isa, Allah sai ya ɗauke shi. Har yau annabi Isa bai zawo, kuma zai dawo ƙarshen duniya. In ƙarshen duniya ta zo zai sauko, Allah zai dawo da kayansa. Amma dai sai Allah sai ya ɗauke shi, Allah ya jefa siffarsa a bisa ɗaya daga cikin Hawariyawa. Shi ne sai suka kama wannan, sun ɗauka annabi Isa ne suka kashe shi, suka tsere shi a wani wuri. To ragowar mabiya goyon bayan annabi Isa, mabiyansa, sahabbansa kenan, Alhawariyuna, sai suka gudu daga wannan yanki na Filistinu, suka dinga yawo. Wasunsu shi ne sai suka je ƙasar Italy, shi ne dalilinsu zuwa Roma, shi ne suka je Patras. A lokacin sai suka fara da'awa ta addinin Kiristanci, addinin annabi Isa a ɓoye, saboda wannan rabu kansu. Da kaji dalilin da ya sa Kiristanci ya lalace, da'awar annabi Isa ta lalace, saboda an tarwatsa su. Kuma Yahudawa sun fara neman su ɗaya bayan ɗaya, suna kashe su. To wannan ya sa sai abin ya fara canjawa a addinin Kiristanci, sai aka canja abubuwa bayan da annabi Isa ya zo da shi ba. Sannan sai aka samu Neron, wanda empire ne na Rome, shi ma sarkin Roma ne da ake ce da shi Neron. Sai ya kama Bataras, an ce shugabansu wayancan hawari da suka tarwatsa sunansa Bataras, shi ne sai ya kama shi da wani mataimakinsa da ake ce da shi Boles, ya kama su sai ya kashe su. To kaga sai ya dakile abin da ya danganci wa'annan hawariyuna sahaban annabi isa. To bayan da shugaban Romawa Batlimos ya mutu, sai sabon sarki na Romawa sai yoye wa Yahudawa sassauci akan su tseda masarautar su ta kashin kansu, ya ba su inch autonomy, yace su je su kafa masarauta a birnin Kudus a shekara ta 77 daga haihuwar annabi Isa. To a lokacin wannan shekara da aka saka musu mara, ka san bai Yahudi haka yake, lokacin da suka zo Falistina ma a haka anka aka ringa zuwa da su a hankali hankali. To da suka samu sake, sai suka yi tawaye a bisa mulkin Romawa. To a lokacin shikenan sai sarkin Romawa sai da ya kewaye birnin Kudus, sai da ya shekara 4 yana tsare da wannan birni. A ƙarshe wani komandan Romawa da ake ce da shi Titus sai ya samu dama ya danna ya shiga birnin Kudus, kuma ya rukuce birnin Kudus kamar yadda za a ga taɓa mata a baya, ta yanda ya zama ba wani abu da ya bayar wa Yahudawa har wannan haikal ɗin da suke cewa na annabi Suleiman wajen bautar su ya rukuce shi, sannan kuma ya kama rago dukkan Yahudawan da suka rage ya taho da su zuwa birnin Rome da ke Italiya, aka sai da su a matsayin bayi. Kaji yadda aka Yahudawa a shekara ta 243 daga haihuwar annabi Isa, sai Yahudawa suka ƙara samun dama suka tattaru a ƙarƙashin wani mutum da ake ce da shi Bakokba, sai suka yi katanga da ɗaya daga cikin garuruwa ko ɓangarori na birnin Kudus, suka samu wani yanki suka ware kansu kuma suka fara tawaye. To amma dai sarkin Romawa na lokacin Hadifiyan sai ya samu bayan shekara 3, sannan sai ya danne ya tarwatsa wannan Yahudawa ya karya su, kuma ya ce a gina masa sabon birni a bisa wannan birnin da Yahudawa suka yi. A lokacin shine sai aka jaddada ginin Baitul Maqdis ko birnin Kudus, tun daga lokacin ake kiran garin da suna Eliya, shine aka danganta shi ga shi wannan empire na Romawa na farko, shine Eliya din wanda har zamanin zuwa musulunci, har zamanin bayyanar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, haka ake kiran Baitul Maqdis da suna Eliya. To a lokacin sai Romawa sai suka hana Yahudawa shigowa birnin Kudus, ka ji abin da tura suka yi musu, kana jin tarihin Yahudawa wannan yau da suke gallazawa Falastina, ai ba abin su saki. Da haka a lokacin sai Turawa a wannan lokacin sai suka hana su shiga birnin Kudus, suka tarwatsa su, shine sai Yahudawa suka tattaro su a duniya gaba daya, wanda wannan hanin sai da ya dauki shekara 200 har sai lokacin da aka zo zamanin wani sarki na Romawa da ake ce da shi Orios, wanda shi yana da sassauci, shine sai yi wa Yahudawa sassauci, yace za su iya shiga birnin Kudus amma dan ibada, irin abin da yau suke wa musulmi. Ai ka san yau haka suke mana, ba za birnin Kudus ba namu bane, amma za ka iya shiga birnin Kudus ka je kai ibada amma dai ba naka bane. To su ma tun a tarihi an taɓe musu haka, da haka shikenan sai yace za su iya shiga Kudus amma dan ibada. Da haka lokacin ba taɓa samun lokacin da Filistin ta zauna a cikin nutsuwa da kwanciyar hankali ba a wannan lokacin, tun da Filistin take ta zauna cikin kwanciyar hankali, an ce kawai abin da ya fara dan yi wani yaƙi ne tsakanin mamlaka ta Tadmur da take Yemen, wanda kawai shekara 2 ne aka dan yaƙi, amma shikenan lokaci ne na zaman lafiya. A shekara ta 435 bayan haihuwar annabi Isa ta miladiya kenan, a lokacin sai empire na Rome, wanda muka faɗi tarihinsa da muke magana Constantinia, wanda Constantinia ta samu sunan su, kazan shi kuma yanzu an zo tarihin, an zo kansa tarihin, yanzu ya zo kansa. Da haka sai wannan empire Constantine sai ya karbi Kiristanci, da ba ruwansa da wani, sai ce to ya zama shi ma cikakken Kirista, amma da Roma ba ruwansa da wani Kiristanci ko waye da sauransu. To shi ne ya fara karɓar Masihiyya bayan da ya karanta falsafa da religions addinai da alloli, irin yayi nazari irin wannan. To shine sai zo sai karbi Kiristanci, amma sai ya shigar da canje-canje da yawa a cikin kiristanci shine ya fara shigar da cewa annabi Isa Allah ne ko dan Allah ne, shi ya lalata kiristanci. Amma da kiristanci akan tsarin annabi Isa yake, sai ya canja wannan, sannan kuma ya fadada wanda ya sa a lokacin sai ya mamayi daula ta Byzantiya, shine sai kafa daularsa, ake ce da shi ta Byzantine. Ka dinga fahimtar wannan tarihi. Kiristocin wai ba kala ɗaya bane, wai ba iya Rome bane kawai inda Papa Rome yake a yau, a da nan ne kiristanci. A'a, akwai shi wannan Constantine din, shine ma mai role wajen canja addinin kiristanci. Da haka lokacin sai ya fadada mamlakarsa, shine sai ya cinye mamlaka ta Byzantiya, wanda asumarta take Constantinople, mun ji tare ne Constantinople. A lokacin ma sai babarsa tana nan, sai ta karbi addinin kiristanci. Wannan ya sa ma wannan mahaifiya tasa ta kai ziyara birnin Kudus. To da rije birnin Kudus shine tace a gina wannan coci ta farko. Mun faɗi labarin da shekarun jiya da muke labarin daɗaɗɗun wurare a Filistin, shine sai tace a gina wannan coci da ake ce da ita Kanisatul Qiyama, cocin Alkiyama, a wurin wai daidai wurin da aka ce an tsire annabi Isa, anan aka yi ta, a wannan cocin tana nan, anan wajen take. Haka al'amura suka cigaba da tafiya har sai da wani empire ya zo da ake ce da shi Julian, wanda shi kuma sai ce ya yi rubda, shi ya bar ma kiristancin, shi ma barume ne, a yana tare da shi wa'incan, sai ce ya yi shi ba ruwansa da kiristanci, sai ya karbi addinin yahudanci. Ka ci kuma wani abu, shi sai abin da ba taɓa ba, sai ce ya zama ba yahude. To a lokacin ne sai ya kunna wata wutar gaba tsakanin kiristoci da yahuda, aka yi ta faɗa mana. A shekara ta 395 bayan haihuwar annabi Isa ta miladiya, to a lokacin sai empire ta Rome sai ta kasu gida biyu, ka ji dalilin da ya sa Romawan suka zama gida biyu, sai ta dare gida biyu. Akwai empire ta Romawa wanda take Rome birnin Italy, ita tana garo shine yammaci kenan, tana nahiyar Turai, ka ji yanda abin yake. Sai kuma a gabashi kuma sai aka samu empire ta Byzantine, wata ne tarihinta ta Constantinople, ita kuma sai ta zama asimata cibiyarta, babban birninta shine Constantinople, wanda Hirkal, zaka ji labarin sa zamanin manzala zalewa salama da zamanin sai na Abubakar, lokacin da su kale da suka dinga yaki, ya zama shine sarkin Constantinople. Wanda daga abinda Constantinople ta mamaya, ka dinga fahimtar tarihi, akwai Syria tana ciki, akwai kuma Philistine. Shi sa zamanin musulunci wannan bangaren Rome ne, su kuma bangaren Iraq da Paris, suna bangaren Paris, da su ne dauloli guda biyu masu karfi zamanin da manzala salihu salama ya zo. To a lokacin sai sarakuna sai suka dawo izuwa kiristanci, bayan da Hirkal wai ya ga wani mafarki, da suna kan al'adinin yahudanci, sai wani mafarki, a mafarkin sai aka nuna masa cewa garinsa nan gaba wasu mutane da suke yin kaciya, suke shayi, an yi musu shayi, su ne za su zo su ci nasara a garinsa. Ya ɗauka kiristoci ne, ya san da ba wanda yake shayi sai yahudawa. To dan kada wai a kwace masa, sai ya koma, sai ya koma addinin kiristanci. To wannan shine dalilin da musulunci ya zo, ka ji dalilin tarihin yahudawa har lokacin zuwa musulunci. To daga nan yahudawa an yi yaƙi, zamanin sai na Umar sai ya kwato, mun ji Baitul Maqdis, zamanin su Amr ibn al-As suka je suka kwato shi daga hannun waɗannan Romawa, su Hirkal, waɗanda suka zama sun mulki Sham da Filistin, sai Filistin sai ta dawo mulkin musulmi. Zamanin sai na Umar tana wajen musulmi, zamanin sai na Usman tana hannun musulmi, zamanin Sayyidina Ali tana hannun musulmi, zamanin daula ta Bani Umayya gaba ɗayan sarakunan nan tana hannun musulmi, har wajen daula ta Bani Abbas, har sai da aka zo ƙarshen sarakunan Bani Abbas, lokacin da suka zama kyan wallami, ba cizo ba ya kushe, turka su suke juya su. To a lokacin shine sai 'yan kurose da suka dinga wannan tattaki mun ji tarihin yakin kurusai in kuna rike tarihi za ku ji tarihi naku yana haduwa wajen fahimtar tarihin musulunci to a lokacin shine sai suka kwace birnin Qudus sai ya koma hannun kristoci ɗan kurus to shi ma ana nan sai Allah sai ya kawo Salahuddin al-Ayyubi shi kuma sai ya zo sai ya kwace daga ɗan kurusai sai ya dawo hannun musulmi a haka ya ci gaba da zama to waya aka yahudawa suka mamaye Palestine wanda ya jawo aka kafa daula ƙasa ta Isra'ila a 1948 wasu dalilai ne na tarihi wasu dalilai na siyasa wasu dalilai na zamantakewa su suka jawo wannan na dalilai yahudawa ba su bacci ba sun kafa harakata sihuniya wannan haraka wannan kungiya ta yahudawa ƴan kamauri zauniya sun kafa ta ta yanda wannan ta dinga mobilization a kasashen turai musamman a ƙarshen ƙarni na 19 ta zama wata siyasa ce ko ta kungiya ce ta yahudawa tsantsa da take da muradin ko rajin kare haƙƙin yahudawa wanda manufarta a ƙirƙiri ƙasa tsantsa ta yahudawa a Palestine kaji abin da suka yi ba bacci suka yi ba da yin biza suka mamaye Palestine kenan duk bayan an gama wancan abubuwan domin zamanin Salahuddin al-Ayyubi bayan nan ma kristoci sun ƙara kwace Palestine to kristo Palestine sai ta gaba da zama a hannun kristoci su kuma can a turai wanda suka tarwatsa sun shiga kasashe sai suka fara mobilization domin da kristoci suka shiga su ma sun tarwatsa su ma sun kore su gaba daya to haka wannan yayi na biyu akwai wani a wata yarjejeniya da aka yi da ake cire ita Balfour 1917 bayan da aka yi yakin duniya na farko sai kasar Burtaniya sai ta fitar da wata yarjejeniya da ake cire shi wa'adu Balfour yana bayanin cewa lallai ya kamata hukumar kasar Burtaniya ta kirkiri tsantsar kasa ta yahudawa a Palestine wannan yarjejeniya ita ma ta basu karfi ta taimaka wa yahudawa kuma a kiyaye musu haƙƙinsu na addini da haƙƙinsu na ƴan ƙasa da na zamantakewa wanda za su iya fuskanta a ƙasar Palestine na uku sai aka Palestine Burtaniya bayan da aka yi yaƙin duniya na farko sai aka assasa wani kamar wata wakil ko wani wakilci wanda ake ce masa al-intidabul biritani a ƙasar Palestine a shekara ta 1920 zuwa 1948 daga 1920 zuwa 1948 a daidai wannan lokaci ne sai Burtaniya sai ta bude wata kofa sai ta ce duk yahudawa wannan da Hitler ya tarwatsa su da suke Germany suke Faransa suke aina ne suke America su tawo kasar iyayensu da kakanninsu sai Burtaniya dama ita take rike da Palestine ita take da mulkin mallaka sai ta kafa wannan a wannan lokaci to a lokacin shikenan sai suka dinga yin hijira ta yahudawa wanda kullun suka dinga karuwa tun suna kadan tun su ne 20% har suka fara koma 50% kuma kasar su abinda suka mallaka iya gonakin su tun yana 15 yawan su bai fi kaza ba Ingila suna dore musu gindi suna ƙara mallakar ƙasa ta koma kashi 20 har aka zo aka yi wani yaƙi da suka tarwatsa yahudawa larabawa to shine sai suka mallake ƙasar da yau suke tutiya da ita a matsayin ƙasar Isra'ila wanda wannan ya sa a shekara ta 1947 a watan November sai majalisar ɗinkin duniya ta tabbatar da wani hukunci akan cewa an raba wannan yanki an ba wa Filistinu yanki an ba wa Isra'ila wani yanki ɓangare ɗaya na Yahudawa ɓangare ɗaya na Larabawa amma da aka tashi rashin adalci sai aka ce birnin Qudus ya koma hannun Yahudawa to tun daga nan ka san dawo majalisar ɗinkin duniya ga inda ta yi to daga nan ne kuma sai aka shelanta cewa Isra'ila ma ta zama cikakkiyar ƙasa da aka yi wani yaƙi wanda bai daɗi ba shine 1948 a 14 ga watan Mayu 1948 sai David Gurion sai ya shelanta cewa Isra'ila ta zama cikakkiyar ƙasa wanda wannan ya jawo Laraba suka yi bore suka dinga yin harin suka dinga yin fada da harbe-harbe har ma wasu daga cikin kasashen larabawa wanda suke makotantaka da Isra'ila suka dinga kai mata hari amma Isra'ila sai ta ki dakuwa wannan yasa sai Isra'ila sai ta zauna har wannan lokacin da muke ji ana bagana ya laraban tun kansu yana hade suka tarozo te ta mallakan makamai wanda yanzu kawai Iran ita ce barazana duk tare da waɗannan kasashen laraban da kake gani shi yasa lalle hakika wannan dirasa ce da ya kamata mu santa a karshe-karshe na takaice saboda lokaci shi yasa wani George Wells yake fada a wani littafin sa mujizat tare yace kanat hayatul ibraniyina fi filistin halayuwar yahuda sune ibraniyawa a filistin tana kama tushbihu hayatul rajulin asarra alal iqama wani mutum rayuwar wani mutum da yake so ya zauna a wani wuri wa bina'a baitin lahu wasad dariq amma sai ya je gina gida a tsakiyar hanya muzdahimin hanyar da take da gosulo da cakuɗe ɗaya nan ya je gina gidan fata dusahul hafilatu washahinat sai igwa sai ta zo ta dinga ruguje su bistimran haka yake to shine yake buga wannan masa shi kuma wannan marubuci mai adalci za ku ji ina yawan buga misalin sa ai ya faɗi tarihin da muka yi na baladu shada Joseph Loban yake cewa su bani Isra'ila kasar Filistin wai ba wani abu suka samu ba face sun je sun zauna a wasu wurare ne ba abinda suka samu sai cutarwa da cizgunawa ba kuma abinda suke sai wannan shi yasa kana karanta manganun malamai zaka yi ta jin haka da aka takaice wannan shine tarihin Philistine to date a takaice amma akwai na jaddatsi abubuwa amma wani yanayin zai zo zamu dinga daukan saurat da aka dinga yi na Philistine da tawayin da aka dinga yi da irin lokacin da Larabawa suka dinga taimaka musu da kuma irin magudin da Ingila ta dinga yi da irin magudin da aka dinga yi a majalisar ɗinkin duniya insha Allahu ummu nasaba ta yi za a ji mu wanda wannan kadan kenan daga cikin ko ba zan ce kadan ba wannan taskar tarihi kenan dan ya fi ce kadan daga cikin taskar tarihi saboda mun yi cikakken bayani idan mun koma bangaren tafsiri har yau muna wannan aya ta 43 inda muka fara danfaro bayanai waɗanda suke ciki daga hukunce-hukunce wanda ara ma sai karanta mana wannan aya mu ji me Allah yake faɗa na
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا سعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم إن الله كان عفوا غفورا
نعم منجي تنجيا هكونتي da suke cikin wannan aya mai albarka wanda take mana bayani akan haramcin kusantar sallah a halin maye ko kuma yin sallah da janaba da kuma bayanin taimama yau zamu tashi gaba ta uku ta yanda wannan aya take bayanin haramcin mutum yayin sallah halin da yake da janaba lokacin da mani ya fita ko kuma ya sadu da iyali, wanda a shari'ar musulunci wankan janaba yana wajaba ne lokacin da aka haɗu tsakanin ma'aurata ko tsakanin namiji da mace, biltiqa'il khitanaini, ta yanda al'auransu suka haɗu gaba ɗaya. Saboda hadisin da imamu Muslim ya fitar daga nana Aisha radiyallahu anha, manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ce, har in ya zauna tsakanin cinyoyinta ko tsakaninta, to in aka samu cewa gaba da gaba suka haɗu, to lalle haƙiƙa wanka ya wajaba. Wani hadisin ma wanda Abu Huraira ya rawaito daga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama, shi ma ya bayyana haka. Shi yasa zaka ji dai a hukuncin ana nuna cewa duk lokacin da al'auran namiji ta shiga cikin al'auran mace, lalle haƙiƙa wanka ya wajaba. Domin Imamu Muslim a ruwayarsa ya ƙara, wa illam yanzil, koda bi inzali ba, koda mani bai fita ba, to haka yana wajabta wanka. Shi yasa tabi'ai da wanda suka zo bayansu suka yi ruko da wannan hadisin, in dai aka samu haduwar to daga nan wanka ya wajaba koda ba a yi inzali ba. Na hudu, baya inganta, baya halatta ga wani ya kusanci sallah lokacin da yake da janaba sai bayan ya yi wanka, sai dai matafiyi shi an masa wannan uzurin, ko kuma mazaunin ma da ya ji tsoron fitar lokaci bisa saɓanin ra'ayi tsakanin malamai. Da haka wannan lokacin matafiyi zai yi taimama, saboda yawanci ba a samun ruwa a lokacin da mutum yake halin tafiya. Amma wanda yake nan mazauni, to shi zai yi wanka idan ya samu ruwa. Shi ma matafiyi zai yi taimama idan bai samu ruwa ba. To wannan ayat ta nuna mana haka. Haka nan mai janaba ba zai shiga cikin masallaci ba, shin mazauni ne ko matafiyi ne? In matafiyi ne sai bayan ya yi taimama. Wannan shi ne ra'ayin Imam Abu Hanifa. Amma Imam Malik da Imam Shafi'i rahimahumallahu ta'ala sun yi sassauci wurin shigar mai janaba masallaci, saboda sun dogara da hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama, wanda a immatu sitta suka rawaito shi daga Abu Huraira. Manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ce, innal mu'mina la yunjas, mu'mini baya zama najasa. Da haka sai suka gani cewa to tunda mu'mini ba najasa bane, bayan za a ce dan yana da janaba ba zai shiga masallaci ba. Sannan kuma abin da yake ƙara ƙarfafa wannan ra'ayin cewa akwai sahabbai wanda da lokacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta cikin masallacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akwai kofofin gidajensu, sun faffaso kofofi ta dakunansu, kowa sai ya shigo masallaci. To a lokacin idan ɗayan su yayi janaba, kuma za ka ga cewa larura takan samu shi kuma sai ya shiga masallacin, har ma ya wuce ta cikin masallacin. Shi yasa wayannan malamai suka ce wannan magana da ainihin Hanafiya suka tafi a kai, cewa wannan abun ba haka bane, cewa mutumin da mutum ba zai shiga masallaci ba sai ya yi taimama ko sai yana da wanka na ainihin janaba. Amma Imam Ahmad da Ishaq bin Rahwaya a wani bangaren suka ce idan mutum ya yi alwala, to babu laifi ko da yana da janaba a jikinsa, to bai samu ya yi wankan janaba, to kuma sai zo sai je ya yi alwala, to babu laifi, saboda an samu su shafin sahabbai suna aikata haka. Sannan a wurin malikiya su sun hana, sun haramta mai janaba ya karanta alkur'ani, musamman ya ce zai zauna ya yi takara ko ya ce zai musaffa. Wannan a wajen ra'ayi na malikiya haramun ne mai janaba ya karanta alkur'ani, sai dai kaɗan daga cikin ayoyi. Shi yasa mai ahalari za ka ji ya kawo wannan, sai ce domin neman tsari. Ayoyi kaɗan irin su ayatul kursi, irin su laqad ja'akum, irin su li'ilafi, ka san garbe in yace ma laqad ja'akum da li'ilafi, to ba ƙaramin dafa'i ba ne. Za ka jira cewa a karanta laqad ja'akum dalilabi ko kuma abu yadda mai sai na laqad ja'akum dalilabi kuma wallahi an ka rike su tsare ne koyi da musamman laqad ja'akum nan an samu wani asar wanda ban yi tunanin asar din da ingancin sa ba jiji dai ban yi nazari ga na san dai irin asar ne da suke zuwa irin rufai na falala daga jinsa dai ka san falala ce ba lallai ingantacce bane wanda yace duk mutumin da ya karanta laqad ja'akum to ba zai mutu ba a ranar shi za ga yawanci wanda suka so haka suna kullum a cikin aurat ɗinsu suna karanta laqad ja'akum amma dai a ƙarshen ta ai hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya nuna mana fa in tawallaw fa qul hasbiyallahu la ilaha illa huwa alayhi tawakkaltu wa huwa rabbul arshil azim manzo Allah ce duk mutum da ya faɗi wannan bakwai da safe bakwai da yamma to ba abin da zai same shi wallahi sai dai a buga a baka ba wani abu duk kulumboto da kullakulla da waye abuga abaka daga bakin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama to irin wannan mai janaba zai iya karanta irin waɗannan kaga ayoyi ne na alqur'ani to wasu daga cikin malamai kamar malikiya sun ce ba zai karanta alqur'ani ba amma zai karanta waɗannan ayoyin saboda wani hadisi da imamu ibnu majah ya fitar da shi daga umar bin al-khattab radiyallahu anhu yace manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace la yaqra kada mai janaba ya karanta ko mai haila shay'an min al-qur'ani kada mai janaba ko mai haila ya karanta wani abu daga cikin al-qur'ani akwai wannan hadisi shi yasa da dama malamai suke riko da cewa hatta mata masu haila bai kamata su dinga karanta al-qur'ani ba bai kamata ma su dinga daukan al-qur'ani ba da yawa kamar da an samu dai malaman da suka tafi akan wannan ra'ayin amma da yawa suka ce saboda girman alqur'ani da kuma wannan hadisin bai kamata mata mace mai haila ta dinga karanta alqur'ani ba bai kamata kuma ta dauki alqur'ani ba wanda duk malamai sun tattauna wannan na biyar Allah subhanahu wata'ala a dai waɗannan ayoyi zamu ga yayi hani ga sallah har sai bayan mutum yayi wanka hatta taga tasilu to an ce shi wankan wani irin wanka ne da zan yi da sabulu wanka ne da zan yi yanda nake so ya wankan yake lalle hakika shi wannan wanka shine mutun ya zuba wa jikinsa ruwa kuma ya ciccuda wajibi ne in zai yi wankan sai ya ciccuda jikinsa a bisa shahararren ra'ayi na mazhaba ta malikiya domin wannan shine abin da hankali zai dauka shine ma'qul daga lafazin wanka domin sun ce al-iktisal an ce wanka al-iktisal fi lugha al-ibtal daga liftal aka samu yin aiki shine aka samu liktisal yin wanka suka ce to wa man lam yamur yadayhi falam yaf'al ghayra sabb al-ma'i la yusammi ahli lisan al-arabi ghasilan duk mutumin da bai sa hannunsa ba kawai sai watsarwa amma bai sa hannunsa ya ciccuda jikinsa ba to a larabci ahalin luga ba sa kiran wannan wanka kuma ba sa kiran wanda yi wannan abin gasil mai wanka kawai suna kiransa saban mai kwararruwa a jikinsa aya kuma cewa ta yi hatta taga tasilu har sai kun yi wanka ba da ce hatta ta subu ba har sai kun kwararruwa sai ya zuba ruwan ya cuccuda kuma wannan ra'ayi na malikiya abinda yake kara karfafa shi hadisin da aka rawaito daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama duk da dai hadisin ra'ifi ne yace karkashin kowane gashi da ke jikin mutum akwai janaba sai ce faghsilu sha'r ku wanke gashin ku wa anqul bashara ita kuma fatar jikin ku tsaftace ta ku wanke ta ta fita tas hadisi ne dai yana da rauni wanda in an ce mutum zai wanke jikinsa lalle hakika baya yiwa sai mutum ya cuccuda shi yasa babban malamin tafsiri ba maliki al-imam ibn al-arabi rahimahullahu ta'ala yake cewa hatta taktasulu da Allah ya ce iktada haza umum imrarul ma'i ala al-badani kullihi bittifaqin wannan ya hukunta cewa mutun ya game dukkanin jikinsa da ruwa gaba daya wa haza la yata atta illa bidilki yace wannan kuma ba zai taba kasancewa ba sai mutun ya ciccuda jikinsa amma jahurul malamai suka ce in mai janaba ya zuba wa jikinsa ruwa kamar ya saki shaya a jikinsa walingi masu biyu ko kuma ya je danna kogi ko ya nutsa cikin ruwan to wannan inda ya zama ya game jikin zakawa wanka yi ba wai sai ya ciccuda ban kamar yadda malikiya suke faɗa saboda akwai hadisin su kuma sun kafa hujja da hadisin maimuna radiyallahu ta'ala anha dana na aisha a wankan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk an gaya mana wannan siffar wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya kasance yufidu yana kwararo ruwan ne a jikin sa yufidu a gaci yana kwararawa to shin me janaba zai iya tsefe gemun sa in yana da gemu an rawaito ruwayoyi guda biyu daga Imam Malik akwai ruwayar babban malamin malikiya Ibn al-Qasim daga Imam Malik babban ɗaliban Imam Malik yace ba sai ya tsefe gemu ba amma Ibn Abdul Hakam yace wannan shine mafi soyuwa izuwa gare mu yace zalika ahabbu ilaina mu malikawa wannan shine mafi soyuwa izuwa wurin mu domin manzala sallallahu alaihi wasallama kana yukhallilu sha'ruhu fi ghuslil janabati saboda manzala sallallahu alaihi wasallama kasance yana tsatsefe gashin giman yasa a lokacin da yake wanka sai dai Imam Hanifa Imam Abu Hanifa da Imam Ahmad bin Hanbal sun wajabta cewa an ka tashi wankan janaba sai ka yi kuskura baki sai ka shakarwa sun ce wajibi ne saboda Allah ya ce hatta taga tasilu har sai kun yi wanka saboda su kuma da baki da hanci ai suna ɗaya daga cikin abubuwan da yake fuska da aka hukuncin su ɗaya da fuska kamar ainihin goshi ne da kunduƙi duk a fuska suke suka ce to shi ma sai ka kuskure baki sai ka shakarwa duk wanda ya bar su yi sallah a wajen wa'annan imamai guda biyu Hanafiya Imamu Abu Hanifa da Imamu Ahmad bin Hanbal a ada zai mai da sallar sa kaman taraka lam'atan kaman mutumin da ya bar lam'a ne da haka suna gani in bai shakarwa yayi kuskuren baki a wankan janaba ba kaman ya bar lam'a ne wankan sa bai ba wanda ya bar su kuma alwalansa to ba sai ya dawo da su ba in suka ce alwala ne sai bai yi kuskuren baki ba su ma sun taba kan sunna ne da shakarwa amma fa a wanka suka ce dole ne sannan Hanabila sun kara da cewa su farilla ne a cikin alwala ai Allah ya ce faghsulu wujuhakum ku wanke fuskar ku haka Allah ya ce kuma manzala sallallahu alaihi wasallama bai taba barin kuskuren baki ba da shakarwa a cikin alwalarsa ko wankansa daga janaba shi sa Hanabila suka ce kai su ma dole sai kai amma Imam Malik da Imam Shafi'i suka ce a'a da Allah a dakata su shakar ruwa shakarwa da kuma kuskuren baki ba farilla bane ko dai a cikin wankan janaba ko a cikin alwala domin su wasu abu ne baɗina ne ciki ne ba fuskar abun bane kamar cikin jikin mutum ne a ce sai ka farke fataka ka wanke ciki kaga wannan ai ba zai ba kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi kuskuren baki ne amma bai umarni ya ce ai ba kuma ayyukan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama mandubai ne in dai aiki ne in ba yayi umarni ba ba wajibi bane sai wani dalilin ya zo ya ce ai haka wanda wannan shine abin da waɗannan malamai suka faɗa kuma gwargwadon ruwan da ya kamata ayi wanka da shi shin zaka debo cikin daro ne ko bokiti biyu ko kuma dan ruwa ne waye shari'a take so maka debo ruwan dangane da ruwan da ya kamata mutum ya wankan janaba da shi Imam Malik ya rawaito daga Nana Aisha radiyallahu ta'ala na ya fidda hadisi zuwa gare ta ba wai direct da ita ba manzala sallallahu alaihi wasallama ya kasance yana wanka daga ƙwarya wanda wannan ƙwaryar zaka samu ba wani ruwa take dauka da yawa ba shine suka ce salasu asin kamar sa'i asin ne guda ko sa'i ne guda shine gram 2751 yanzu zaka auna shi da gram sannan an rawaito daga Anas yace manzala sallallahu alaihi wasallama ya kasance yana alwala da mudu ayan san mudun manzala sallallahu alaihi wasallama yana kuma wanka da sa'i har izuwa mudu biyar wanda mudu shine 675 gram daidai yake da kusan irin gwangwanin milo din nan mai 750 din nan bambancin su kadan ne shine to mudu shi kuma an ce sa'i mudu hudu ne shine yake yin sa'i dan haka dai wannan hadisin abin da yake kara karfafa shi hadisin Muslim daga safina manzala sallallahu alaihi wasallam yake cewa take cewa kana yagsulu asa wa yuwaddihu almut manzala sallallahu alaihi wasallam da yake masa wanka shine sa'i, kuma mudu ɗaya kan yi masa ainihin alwala, wanda dai abin da ake so da kawai wannan hadisan ba sa so ka dinga barnar ruwa in ka tashi wankan janaba, ana so ka dinga takaita ruwa kana wata qalilul ma, zaka ji da al-zafan fiqhu ana cewa mustahabi ne ana so, amma dai ba tare da wani abu ba ruwanka da wani gongoni kaza ko mudu kaza boko bi, a ana so dai ka takaita ka rike abin da zai ishe ka, kada dai ya zama kana barnar ruwa, wanda wannan shine saboda musulunci baya son barna. Inna Allaha la yuhibbul musrifina, Allah baya son masu barna. Wannan insha Allah sai mu tsaya anan, abinda muka daidai Allah ka bamu ladan, abinda muka yi kuskure Allah ka yafe mana, iyayenmu da malamanmu Allah ka saka musu alkhairi, da mu da ko Allah ya amfana da mu abinda muka ji, masu daukan nauyin wannan shiri Allah ka saka musu alkhairi, wanda suke taimaka ta kowace fuska Allah ka saka musu alkhairi. Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina azaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.